Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraronmu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kamita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya duk a Jamhuriyar ta Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muazu. Ta shi daga watan Agusta na 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu Hawwau Abdulkarim, the young pioneer. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Ni Hawwau Abdulkarim Yonkaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana. Shirin zai fara da tattaunawa da matasa akan wai shin iyaye suna da alhakin lalacewar ƴaƴansu wajen shan miyagun ƙwayoyi, sai kuma mu tattauna da shahararren ƴar kasuwa Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique, sannan mu saurari wakan nan na Adu Virgin. Bayan wannan mu ji bayanai akan inda fasahar zamani ta kai. Mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Da zamu tattauna da su a cikin shirin sun bayyana yadda aka yi iyaye ke da alhakin lalacewar ƴaƴansu wajen shan miyagun ƙwayoyi. Bakin mu na yau za su gabatar da kansu.
Assalamu alaikum Hajiya, sunan
Assalamu Muhammad.
Kaifa.
Ni suna Charles Peter.
Wani aiki kake?
To ni madinki ne, ana tailor.
To malam fa.
Lawan Shaibu.
Yau tattaunawa mu yana kan wai shin iyaye na da alhakin lalacewar ƴaƴansu wurin shan miyagun ƙwayoyi?
Tabbas zan iya ce miki suna da hannu ciki ta wani gefe kuma ba su yi shi. Saboda kin san yaro dama an ce ka haife shi baka haife halinsa ba. A matsayin iyaye, kai baban yaro ko kuma ke maman yarinya, ya kamata yaran nan da suna tasowa mu maida hankali akan su, shiga da fitan su, ina suke zuwa, wa suke tafiya da shi, wani ayirin alaka suke da wanda suke tafiya da shi nan. Shi kuma wannan yaro a matsayin ka kai na uba, ya kamata ya zama abokinka na kusa da kai, wanda zai iya ya zo ya faɗa maka damuwan shi, kai kuma ya zama ta cewa idan ya faɗa maka zaka kokari ka make sure shi din nan ka faɗa mishi abin da zai kamata yi. Wata za ta dawo 12 dare karfe 3 ta zo ta buga ma iyaye kofa, su bude mata kofa, ta shiga ta kwanta, ba wanda zai tambaye ta. Wannan duka sakacin iyaye ne, lalacewar yaran mu dewa yau sakacin iyaye ne. Shi yasa ni gaskiya zan kira ga iyaye mu maida hankali akan yaran mu. Na tuna da wani lokaci na yi ma babana laifi da na je nan bashi hankuri, yana fushi, na ga to ai mutum idan ka ce ma mutum duk fushin da yake yi, idan ka ce mai yi hankuri zaka ga ya hankura. Sai daga baya na ce mishi, na ce kai hankuri amma still kana fushi. Bude bakin shi yace ba wai fushin laifin da nayi bane, yana fushin in yi kokari in gyara wannan kuskuren ne.
Shin kina ganin akwai yara kanana da ke shan miyagun ƙwayoyi?
Kwarai kuwa yau mu matasan da muke tashiwa, wani in ma nana sai ka ga wai atta ta doki wansu jinta ta si da shabu, sai ka ji in ba ta kawo wannan kudi ba, ban ba ta kudi ta sai abinci, sai ka ga maman yarinya ta bai yarinya ya mace ta kwanan yunwa. Dan Allah mu farma juna gaskiya, in yau kin ban na kwanan yunwa, gobe na kwanan yunwa, jibin kwanan yunwa, sai maybe makwabcin mu ina dan mika min 55 sijin na sai abinci, na koma da yadda na kanshi kenan. Yace zo ki sai min abu, zo ki share min daki. Yau ko me ya faru kanki ne, wallahi ma kina da hanya izai aiki taimaki abu ko wani hukunci ki doki amma wani kwanan yunwa a'a san amma ni na yadda kama in yake ta gan fushin ki ya fi dukan ma ki fushi da take magana ta ma ki dai batta wannan mai na cin ran mi shi mai karuma isi dukan ma dukan ma kuna sa mi shi ya ma gudu gidi yake dukka ina wajin iyayen mu ne wannan su kuna nan ba iyayen bane kawayen da suke bi ne suke dai jin su kamar yanda kwarai kuwa wallahi kwarai kuwa amma kika je wurin izan kin mani wallahi she ki kuka ranki ya bata wurin na garin mu Accra Ghana muna kiran waje su dumu ɗan gumura wanda suka sani kuma suna ce konkomba
me ake yi
wurin yaran da suka gudu gida shan giya abinda dai zaman aikin banza duka wurin ne wasu kuma na wurin banci aikin banza duka wasu kuma na wurin su ma sun fito kayukan su ne suka zo suka samu idan kiyos dai suna kwana suna aiki wani samu isayaye mu ku bari don ku zo kan mu kuri
wai abin ya kai tashin hankali haka
ai inda akwai abin da ya wuce tashin hankali sai in ce miki ya wuce saboda yanzu abin ya lalace sosai kuma abin ya dauko asali daga wurin iyaye wani lokaci iyaye suna bada gudunmuwa saboda so da uwa ta dora wa da ko uba shine zai sa a ga danka yayi wani abu wanda bai dace ba a zo a same ka gaya mai sai ka hau ihu ka ce ai an ma yaron ka sheri to shi kuma ka kara mai karfin gwiwa ne tun kana jin wai haka gani da idanka daga lokacin da zaka lura da cewa yaron nan ya fara abun nan fa to ya riga ya karfi yau yaro ya fita waje ya je ya samu aboki yana mun ya kamata ka bishe gane waye ne aboki shi yaro yana gida ya fita ya je ya samu gayan abokai an zo an gaya ma kace sheri ake mai ka daure mai gindin gobe ya koma kenan so haka ƴan mata da kike ganin su nan suna fita wani lokaci kwadayi ne na iyaye yarinya ta fita ta ce ta dan kawo miki wani abu wani 10 cd 5 cd kin karba baki bincike ta ina ta samu ba wani sana'a ce ta samu kun bata akai waye ya bata a baya ko tafiya kake da babanka ko mamanka wani ya dauki wani abu ya baka kai na jin tsoron ka karba tarbiyan baya kenan amma yanzu abin ya lalace
abinda ka taba gani na rashin tarbiya ko lalacewar yaro da ya tada hankalinka
tabbas kuwa akwai abubuwan da na gani da yawa ma wannan miyagun kwayoyi da ke ganin shi na shaye-shayen da yara suke ciki yau gaskiya most especially wani lokaci zan iya ce miki kaman irin yaran da like zaki sami family ki samu an haifi mata sai namiji guda ya zo ciki to irin yaran nan su suka fi samun waɗannan matsalan lalacewa na shaye-shaye don ni zan iya ce miki mafi yawancin yaran da zaki gani ana ce musu tura suna ce only son wato namiji shi kadai a cikin gida kenan to guda ne zaki gan su suna tafiya cikin hankalin su saboda gatan da ake ba su yaro ya samu gata kome soyayya ya mai yaron nan yawa iyaye ana fadi muku ga abinda ake ciki ga abinda ake ciki bara ku yi ba saboda soyayyan yaro ya rufe muku ido yaron nan kuma ya je haɗu da abokanan banza zaki ga yaro dan abun ne shi yana nan kaman wani spirit ne inde kana zama da mai sha in baka yi very careful ba wani rana zaka ga haka kawai yana burge ka wallahi saboda ni ban shaye-shaye amma wani rana sai in ji ma da ina shaye-shayen nan saboda zaka ga wani abu an maka na renin wayo amma baka da zuciyar da zaka fito kai magana sai ka ji da kana shaye-shayen nan da ka iya ka samu wannan vim ka zo kai magana amma saboda kunya da kake da shi bara ka iya yi ba shi yasa waɗansu suna yi sai ba wani abu bane saboda kawai irin ai raina ya bace bari in je to karanka ya bace kuma kana tare da wani aboki mai sha karanka ya bace a gida ka zo waje shi kuma yana nan a kai kai an kuri mana to ai to gashi mana kawai ka ja wannan ya kwantar ma da hankali shikenan shi kuma ya ja kawai can an jima ya ji wani nishadi ya shige shi daga nan shikenan yaro ya zama abin da ya zama ja daya kawai ya karar da rayuwar shi duka
wato lamarin yayi nisa kenan
gaskiya a cikin yaran da suke shaye-shaye yanzu wallahi hajiya a cikin 100% dan yance miki kaman 55% duka yanzu shaye-shaye ya doke su wallahi shaye-shaye duka ya debe mana yara matasa da yanzu haka
kasa da shekara nan
yara ma shaye-shaye yanzu haka kafin ma ki ga wani mai shekara 30 yana shaye-shaye sai kin yawo kina nema amma daga kan shekara 17 18 zuwa 20 wallahi hajiya idan kika je nan bakin gota idan kika shiga wallahi sai kin san kaman an yi asaran masasa wani yaro in kika gan shi ga mutun iya mutun amma shaye-shaye ya bata shi kuma shaye-shayen nan ya fito asali daga iyaye ne saboda wani lokaci gashi nan iri-iri yaron nan ana so a dakatar da shi amma iyayen nan ba su yadda zaki ga yaro shekara 17 yana tafiya miki kaman iskai tafi kaman yane yana tafiya yana leyi haka yana tafiya kaman wani kazan da ya hauka irin kazan ya rashin lafiya in san ga zai rashin lafiya lafiya ya kusa ya samu kinga zai hauka yana tafiya yana buga kai a kasa yana gefe gefe so shaye-shaye gaskiya yayi karfi cikin community mu yau aja wanda kuma in ba an yi da gaskiya an tashi ba yaran nan inda suke tafiyan nan gaskiya nan gaba za a zo ana neman matasa wanda za a je a ce wai su je su yi wani abun kirki babu
akwai wasu hanyoyi da kuke ganin za a iya kawo karshen shan miyagun kwayoyi
idean dai ne uwaye kuma ci su bada baki don yanzu dai gaskiya an samu organizations dai wanda suke tanya wanda suke da niyya su bari an kai ku irin hospital rehab a biya kudi a duba ku kuma in dai uwaye na da kudin da za su biya ma yaran su wallahi ba aikin banza bane su yi don ka samu rayuwar diyan kai da kake so shi isa ka biya in dai baya an biya ma jinka ba ka biya ma jinka je rehab je hospital a duba shi ya koma back to normal
amma kin san kamar rehab din nan ba kowa ke da kudin da zai kai dan shi wurin nan ba wasu yara suna nan yaran talakawa ne iyayen ma suna neman na ci ne ma wai na duba yaro ko a kai shi wani rehab amma ni ina kira ga gwamnati su yi wani abu akai ya kamata a kafa wani doka ko a dauko wani kuma za a sa security ne akan yaran nan duk inda suke masu shaye-shayen nan idan a sa wani doka ko wani lo haka a fito da wani abu dai wanda mai karfi wanda za a ce kamar idan an kama ka kana shan abu za a kai ka ga adadin shekarun da za ka yi kana ri kana kulle kuma kullin da kake yin nan kana under rehab ne ba wai a za a ji a rufe ka kana gana ma azaba ko prison ko wani abu a'a za a rufe ka na shekara biyu ko uku ana make sure an kaman rehab ne like ana duba ka ana make sure kaman wannan abun mind din shaye-shayen nan ayi kokari a cire ma shi a gyara ma mind din ka
Madalla. Binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekarar ta 2024 akan ta'ammali da miyagun kwayoyi a fadin duniya ya nuna cewa kalubalen yana da dammunana sakamakon wasu sabbin nau'ukan kwayoyin da aka fara amfani da su. Lamarin da yake dada cutar da lafiyar mutane, tsaro da lafiyar jikinsu a sanadiyar ayyukan masu sarrafawa da kuma safararta wanda ke bada goyon baya a ci gaba da wannan mummunar ta'ada. Rahoton ya kuma bayyana cewa a shekarar 2022 al'ummar masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a fadin duniya ya kai miliyan 292 wato an samu ƙarin kaso 20 na masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a sama da shekaru 10 a kasashen da ke yankin Sahara al'ummar wannan rukunin al'umma ya kai kaso 41.6 yanzu za mu koma ga abuwa'u kareki
So bayan wannan kuma muna tare da Hajiya Ramatu inda zamu ji takaitacciyar tarihin inda ta soma wannan sana'ar.
Hajiya, gabatar min da kanke cewa
ni ne Hajiya Ramatu Mr. Lady Buti.
So yadda kuma kun ji muna tare da Hajiya Ramatu Mr. Lady Buti, shahararren ƴar kasuwa ce. Ana magana ƴar kasuwa wadda ta yi yawo kasashen Turawa da Larabawa wurin sugo kaya ta kawo ta siyar ta kuma taimakawa bayan Allah. Hajiya barkanki da shigowa shirin mu salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Gaskiya na fara dai ni ne Hajiya Ramatu kamar yadda ku sani Mr. Lady Buti an fara da aiki lokacin ana kan talla aka zo aka fara da haka nan muka zo muka fara da store daya sai kafin dai akai ga shago farko muna zuwa musari wurin wasu in ya so a zo a sayar wasu nan kamar irin ka je ka sare shi kamar togo hakan ga in ya so ka zo kana dabara kana sayarwa
ba da jallin ka ba
ma a ba da jallin ka je ka sare kamar togo kadan jari kadan shi ka fara
magana shekara
mun magana ga danke fari miki wurin 25 years
shekara 20 da bai lokacin Ghana akwai mai boutique
ba boutique ko daya cikin
duk fadin Ghana
ba boutique ko daya in akwai boutique ma ma ba boutique ba kuma mai shine da ma ba boutique ba muka fara da shi haka nan to albarkacin Allah da addu'ar iyaye kuna cikin haka nan wasu sai kuma kaje talla shi an kali ya bani kamar to why not ban samu shago in ya so in zauna ni ma da kaina ina binga shagon kuma samun shi ba sauki bane domin kafin ka samu shago she ka shirya wannan shagon nan da na same shi 1 million Ghana cedis which is 100 cedis
yanzu 100 cedis a wancan da
miliyan babban
babban kudi
suka fara mu fara da shagon nan kai shagon nan da muka fara na fara kadan 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 ina ciki haka nan haka nan haka nan kadan kadan a shi dai ubangiji da addu'an iyaye ya kara fara budewa
so daga wannan shagon da kika tara kudi me kika kuma yi
ce na ga kamar na plan ya kamata tun da ya fara dan nauyi kan ya kamata mu fara zuwa anya
kai da kanki
da kaina to wannan hanyar ne ke ne kamata na fara
zuwa Saudi Arabia.
Ke Saudi kika fara zuwa shekara nawa?
Shekara 25 years
ne yanzu farko.
Wani lokacin naje ta fara kawo kaya, kayan ka danne fa wani abin ga kaman ba kaman yau da muke zuwa muka.
Wannan lokacin ne farkon hawanki jirgi?
Jirgi farkon hawa na
jirgin sama.
Na fara zuwa Saudi ne je muka nabi yayin nan je muka, amma wannan je umura ke ne naje na doko. Naje na ga ma group ne da wasu muka je muka kawo kaya. Da kawo kayan kadan kalilan aka zo aka fara cikin ikon Allah. Kadan kanan aka zo halkai ne fara zuwa. Aka fara ganewa ɗan boutique. Shi wasu suka ga kamar tun da yake ina burewa na fara zuwa ya kamata su masu plan su masu fara. To daga wurin kenan wasu suka fara yin boutique.
So lokacin boutique me da muke sayo?
Kamar ne ka sani kayan gano kenan.
Duk kayan sutura da mata da maza ke son.
Kayan sutura da jalli, kayan maza da mata. Shi na fara da shi cikin ikon Allah.
To ina so in sani daga ina kika ga kin fara suwo kaya wurare daban-daban?
Banda wannan sannan muka fara zuwa Dubai. Dubai kenan wannan lokacin kayan daban-daban ya fi yanda muke zuwa Saudiya. Daga Saudiya kuma daga Dubai kenan muka fara zuwa China. Daga China kenan na fara zuwa America. Daga America yanzu zuwa Kalandi. Bayan Landi India. India take daga take sannan kuma muka je daga Italy.
Italy wannan kasashen duka
na je na kawo
kayan
ikon Allah.
To yanzu mu zo bangaren kalubale. Kalubale na san wanka abin da gwagwarmayan gada aka fari kasashen gado ka ba wai kin shi kai sai bane kisha akwai wahala. Akwai wani abin da zaka ke tuna lokaci kaza gaskiya ga wahalan da ni ma na san na sha a matsayin na kafin sai akan kafa na kai
gaskiya ne. Musulmi kuma ko me zo maka shi ka gode
kai
tawakkali ka gode ma Allah. Gaskiya ne kamar da fari. Farkon ma da zamu fara zuwan ma an kama kayan mu ne cikin ikon Allah ma ban daga Accra kafin mu cire kaya mun samu matsala babba. Allah ya fidda mu da aluwan iyaye don shi bai sauki ba, ba sauki bane, baka samu shi sauki kuma cikin ikon Allah.
Amma sauran kasashen turan garuka da kake kira daga baya ba a kama kayan ki
a cikin ikon Allah sauki ba wani damuwa.
Irin kalubalen asara fa
wannan yakan zo wani lokaci daga binga shaguna ta buka mu wuta yazo kaya duka ya kone amma cikin ikon Allah.
Ni asara ya kai kamar nan
yana da yawa wannan ne baka ne ka kwatanta amma cikin ikon Allah. Allah ya kawo saukin shi da kuma wasu tsarin kai ka zo ka iske ka kawo lokaci ma a lokacin ma ba sai kana ganin kamar tunda ba sai ko kuma bari ne saki wani aiki amma kai hankuri kana bin shi kadan kadan cikin ikon Allah kaga karshen abin.
Hajiya ina so fara kasuwanci irin wannan ina zan fara.
Ni dai na baki shawara kamar mutum ne ba in ka tashi gaba da ana zuwa Dubai shi wannan nan kila ba kudin ka bi kai na Dubai kai dai je Togo ka je ka fara da shi kadan ka dai ka je Nigeria ba kai ka zo Togo ka zo wurin ajiyara mutum Mr. Lady ka samu kaya da sauki ka fara shi kadan kadan yana za kai kai ma kana kadan ka don ba gaba da mutum ke farawa har ya zama babba ba amma misalin kika zo mun zauna ni da ke wayan in ya so in gwada miki sai wanka za doki wanka za wuki gama duka kudi ne kace kina da shi nan na gama miki wannan kayan cikin sauki ki samu in ya so in gwada miki inda zaki sayar in gwada miki inda zaki tayar da shi in gwada miki inda zaki yi da shi har ki yake samu riban da zai kusa da wannan kudin nan gobe kuma ki kuma zo in kika ga gama in kina da gaskiya wato within short time ya baki mamaki ba she gaba da kin tashi kace zaki rush ki je gaba da ki je inda ake zuwa nan to wannan challenge kika rena na maya ya kone ni dai advice da zan bayar wadan suna nan ba su tambaya kuma mutum girman kai rawanin siya in mutum baka tambaya ba ka bace ko tafiya zaka yi indai mutum baka tambaya ba ka je ka bace domin misali in ka fara da ka samu kadan in ka fara ka tambaya wane ne kaza in nayi kamata ka je ka sai kayan aka gwada maka ka zo ka zauna jara mutum Mr. Lil nazo wurin ki ne zan fara aiki kada wallahi sauki ne kiya miki sauki
to Hajiya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma mu shiga bangaren nishadi inda za mu saurari wakan nan na Adu Virgin Sanadi.
Daddy tare da wani masanin fasaha.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, kamar da ka sani ina tare da wani shahararre akan fannin fasaha. Haka ce fasaha a turanci ana nufin technology. Za mu tattauna da shi, shi da kanshi zai gabatar mana da kansa.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yakubu Lamtam Abdul Jabbar, na zama technology expert. Gaskiya inda muka kai yana da ban tsoro, kuma matasa in ba mun doki an kullum mu muka kai koyon IT ba, kowane bangare take ko kaman kai doctor ne, ko kai mechanic ne, ko kai banka ne, ko mini kake yi yanzu kana neman ilimin computer. ChatGPT nan ya zama abin da ya fito daga America. To wadansu matasa suka zauna suka duba wai gaskiya bangaren ilimi ba mu samu abin da muke neman. Shi yasa za su kawo abin da zai yi mana soki a bangaren neman ilimi, sai suka ciciro wadannan ababe. Yanzu haka ya bar aiki yayi soki, in dai kana neman karatu ko kana neman kai aiki ya bar ababe ya mana soki bi fi
kai. Bincike
duka duka abinda kake so kenan. Yanzu haka ne ka buga sunana kan ChatGPT ya gwada maka aikin da nake yi na naftu, kin fahimta? So abinda ya zama kaman ne ya zo Google ya zama kaman search engine, inda kana neman wani abu sai ka shiga ciki. Amma yanzu ChatGPT da ya zo yayi muna ce advanced technology, yana bar mu gane abinda ke tafiya cikin duniya bangaren ilimi. Robot ya zama kaman abinda ake kuro zai taimaka mutum. Yanzu haka robot, an design robot, halayyar shi ya kama da mutum. Zai yi aiki, zai yi abinci, zai yi gini, zai yi jara mota. So abinda duka muna cewa robot and artificial intelligence. Abinda mutum, halayyar mutum aka design, IT mutane IT suka design, zai yi kaman kanda mutum yake, amma shi baya gajiya.
Kana ganin duniya ya zo karshe da lokaci abubuwa aikin da mutum ke yi amfani da karfin shi an doki a ba wayannan abubuwa.
Yanzu haka an tun ba wadannan abubuwa, inda ka zo bangaren motoci, yin motoci robot ke assembling motoci ba mutane ba. Yanzu haka abinda ke tafiya kenan. Yanzu haka akwai wadansu abubuwa ba mutum ke yin ba. Yanzu ba ka gaya wa mutum ya je yana manhole kaman yana gini rigiya ko wani abu haka, robot ke yi wadannan ababe. A bangaren yin abinci ma yanzu robot suna abinci. Inda ka je hospital kana son ayi miki jinyi, robot suna yi wadannan ababe. Robot
jinya daga asibiti,
hospital robot suna
wadannan.
Ne kaje India akwai su, ne kaje US, France akwai su da yawa. Yanzu haka da nake magana da kinga, yanzu inda technology za shi da mu ba mun shirya ba, mu koma baya.
Kamanya
gaskiya bangaren neman ilimi, ne ka duba bangaren Africa ba mu doki technology serious kaman kan da Turawan da suka doki technology serious nan. Yanzu haka za ka iya kana kan gado, robot ya kawo ma abinci, si robot zai yi ma abinci, ya kawo ma abinci ka ci ka kare. Robot zai duba kan da kake tafiya, kan da kake magana, ka gane wai wanga lokaci mutumin ga yana cikin damuwa, kuma ba mutum bane, robot ba mutum bane, amma yayi ya kokoyo a halayya mutum. Kuma yanzu haka an yi a yi robot ya yi kaman ni da nake zaune ga muryana, kan da nake magana, kan da nake tafiya, kan da nake duka. Za ka gani robot ka ce Abdul Jabbar ke ga, inda muka kai a cikin duniya ke ga.
So yanzu wani gargari za ka yi wa matasa inda muka kan?
Gaskiya muna neman musaddan mutane, mu gaya ma mutane inda muka kai ga yafi kowane matasa a duba bangaren koyo, bangaren computer. Gaskiya ko ni da nake zaune nan zai yi wannan aiki, ne ka sare kan computer ba bai gwada wai komai duka ya lalace ko komai duka ya wuce kenan.
Ko an duba recycle ma ba shi,
ko recycle aka cire, ko phone ma ana yi ana aka, ko ka share kan phone kana duba wai ka share komai duka, mu za mu yi akwai software da ake yi aka use ka nemi abin da duka mutum ya share. Kamar mutum ya yi kashi shi yana son abin cike, ya duba phone shi ya share, akwai kan da za a yi a jawo ababin da duka ya share. share maganganu da yake kan phone duka za ya yi wannan.
Akwai wasu kwasitin da kake gani ya kamata mutum ya ajiye ya bari ya koma technology aiki.
Gaskiya kullun din na yi wanga zanje ko na fara wani baban garin wanga shi mutane na duba wai gaskiya kowani course da kaga mutum ana yi kowani karatu akwai amfani ciki amma na zaka ci amfani wannan abinda ka koyo yanzu haka shi nake ga akwai wani su course mai fi matasa ko iyaye su bari yaran su je university suna yi wannan course kaman Ghana nan ga inda ka je kai wani su course ba zaka samu aiki ba kamar yanzu batun computer science batun geometric engineering batun robotics da muke fadanga ba ko ba garin nan yanzu aka jama suna neman mutanen da su yi computer ko US suna neman mutanen da su yi computer ko Ghana nan ga da kai computer ko yaya kake shi dai baka da ilimin wannan bangare zaka samu aiki kuma muna da mutane su yi accounting su yi marketing su yi purchasing courses da yawa a curious science ba bu sana wannan course yayi ya zama course ne kyau a bangaren US amma garin ka inda ka je kai wadansu course ba zaka samu aiki ba kai political science garin ka inda ka je Turai zaka samu aiki kamar psychology cikin IT ma psychology na nan kifayita sociology na nan cikin IT inda ka je Turai kai ka samu company da zai employ ki ko zai employ ka as psychologist ko sociologist ko somebody who did environmental science amma garin ka kai wadannan course ne taimakawa shi yasa kana duban inda kake sai ka duba sana'a da zaka koyo
to Malam Jabar lantan mun gode kwarai da gaske
Madalla kafin mu sallama da ku ku zo mu leka bangaren kwalama
kai sai zamu shiga madafa mu ga ko yau wani abinci ba kuwan mu za ta dafa mana
assalamu alaikum kira kanki da kira sunanki
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Musa Muhammad Usman wato pastry chef at Star Catering Services
to na samu catering kenan and madafa me zaki muna wani abu za a mana na kayan kwalaman
so yau zamu yi spring rolls so wato spring rolls kafin kai spring rolls wani abu ne mai sauki zamu yi yau zaka need wani ingredient kamar flour wato flour kenan gishiri da ruwa shine main ingredient din da kake yi
da ainihin ake bukata cikin
eh abinda ake bukata kenan bayan wannan akwai kuma abinda muke kiran shi filling wato abinda zaka sa sakiyan spring rolls din kana ci ka dan feel kamar wani abu na ciki muna yi mu use wake wato beans muna yin mu use vegetables so in kana son ka use beans zaka dai dafa shi ne kamar yanda ake dafa wake ka bar yayi taushi ka tsiyaye ruwan shi ka ajiye gefe kana son ka use vegetables kuma zaka dan gama cabbage carrots albasa da sauran kayan da kai no kaga kaman kana so ka dan mix din shi ka stir fry shi dan ka dan haka ba mu son yayi laushi dewa ka ajiye gefe sannan ka kawo flour ka gama da ruwa da wato salt din ka gishiri kenan ka gama ka musa ba mu son shi yayi very thick wato yayi nauyi sosai ko ba mu son shi yayi ruwa wato zaka mix din shi ne gashi saka sakiya hakan ga shi ne bai yi ruwa ba shi kuma ne bai da kauri da yawa in ka kare zaka mix din shi ka make sure ba gulaji ko guda daya a ciki sannan kana need abinda ake kiran shi wato frying pan on stick saboda shi zai taimake ka aikin ka yayi maka sauki ka samu wannan non stick frying pan zaka dai dibiya kan wuta in yayi dan zafi kadan ka zuba wato flour kan da ka mix din shi da ruwa da gishirin kadan zuba dan kadan ciki kadan spread in shi baki daya cikin frying pan zaka ga kaman ya fara nuna zai dan yi karfi kadan sai ka fidda shi ka dibiya kan table ka wato zaka mulmula shi kenan kamar yanda kake ga spring rolls dai gashi kadan mulmula shi fine abinka shi kenan
da me yake cin shi
zaka sha shi da yogurt ice cream ko sogolo ko duk wani abin zakin da kake so
masu sauraro anan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau yanzu a madadin wakiliyar tamu Hawwa Abdulkarim da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su sai kuma wacce ta daidaita mana sauti Fiona Romai Mandi da ma lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka ni Aisha Mu'ayyad take muku sallama daga nan birnin Washington